This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a ta ƙarshe a shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Zara Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi a shirin namu na yau, ga Zara da kanin labarai.
Shugaban kasar Panama ya yi watsi da tattaunawa da zababban shugaban Amurka Donald Trump kan mashigar ruwan Panama, inda kuma ya musanta zargin cewa China na kutse a cikin ayyukan kasarsa. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ya ce harin sama da Isra'ila ta kai babban filin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke sana'a babban birnin kasar Yemen ya kashe akalla mutane uku, wasu kuma da dama sun jikkata. Kwararru kan harkokin sufurin jirgin sama sun faɗa cewa mai yiwuwa wutar tsaron saman Rasha ce ta haddasa hatsarin jirgin saman Azerbaijan da ya sanadiyar mutuwar mutane 38.
Kanin labaran kenan. Ministan tsaron Najeriya Badaru Abubakar ya ce babu ƙanshin gaskiya a zargin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi cewa shugaban Najeriya ya haɗa baki da ƙasar Faransa domin ta cuci jamhuriyar Nijar.
Ni na tabbatar da cewa da ni aka je Faransa kuma an tattauna sosai akan abubuwa daban-daban, amma babu inda aka yi maganar a zo a kawo wani sansani na Faransawa a sa'a a Najeriya.
Sai dai masu fashin baki a jamhuriyar Nijar na cewa ba gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar din kadai ke da wannan ra'ayin ba.
Wannan ba wai zancen Abdurrahman Tani ba ne, zancen waɗanda ya zamanto ɗan Nijar ne masu tsayawa su sa hankali bisa ga irin yadda ƙasar Faransa take taka rawa kuma yadda irin Najeriya take yi.
Gogan naku Isa Lawal Ikara zai shigo da shirin manuniya da a yau ya maida hankali akan matsalar tsaro a Najeriya da kuma ƙudurin dokar harajin da ake ta cece-kuce a kai a ƙasar. Muna kuma tafi da nasiha Juma'a, amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga zara da halin da duniya ta waye gari.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya. Shugaban ƙasar Panama Jose Raul Mulino ya yi watsi da tattaunawa tare da zababban shugaban Amurka Donald Trump kan mashigar ruwan Panama, inda kuma ya musanta zargin cewa China na kutse a cikin ayyukanta. Mulino ya kuma yi watsi da yiwuwar rage kudaden da ake biyan jiragen ruwan Amurka a matsayin martani ga barazanar da Trump ya yi na buƙatar a maido da muhimmiyar hanyar ruwan da ta hada da tekun Atlantika da Pacific zuwa Washington. Mulino ya ce a wani taron manema labarai babu wani abu da za a tattauna a kai. Hanyar ruwa ta Panama ce kuma ta 'yan ƙasar Panama ce, babu wata dama a kowace irin tattaunawa dangane da wannan lamari. Hanyar ruwan wadda aka kaddamar a cikin shekara 1914 wadda Amurka ta gina ta, amma daga baya ta miƙa Panama ikonta a ranar 31 ga watan Disamba shekara 1999 ƙarƙashin yarjejeniyoyin da aka rattaba hannu kansu shekaru 20 da suka gabata a lokacin mulkin shugaba Jim Carter da shugaban yan kishin ƙasa na Panama Omar Torrijos. A ranar Asabar din da ta gabata ne Trump ya yi Allah wadai da abin da ya kira kudaden da ake biya na jiragen ruwan Amurka da ke wucewa ta hanyar ruwan, tare da nuna alamun karuwar tasirin China a yankin. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ya ce harin sama da Isra'ila ta kai babban filin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke sana'a babban birnin ƙasar Yemen a daidai lokacin da yake shirin shiga jirgi ya kashe akalla mutane uku, wasu kuma da dama sun jikkata. Wata tawagar manyan jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom tana filin jirgin saman a jiya Alhamis yayin da aka kai harin, kuma ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya na cikin waɗanda suka jikkata, a cewar kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephanie Tremblay. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai farmakin ne kan wasu wurare da dama da ke da alaka da kungiyar Houthi a Yemen a jiya, ciki har da filin tashi da saukar jiragen saman na ƙasa da ƙasa da ke Sana'a da kuma tashoshi uku a gabar tekun yammacin ƙasar. Rundunar sojin Isra'ila daga baya ta shaida a kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa ba su da masaniyar cewa shugaban na hukumar lafiya ta duniya da tawagarsa suna filin jirgin saman. Sama da shekara guda kenan da hare-haren Houthi suke kawo cikas ga hanyoyin sufurin jiragen ruwan ƙasa da ƙasa, lamarin da ya tilasta kamfanoni yin tafiya mai tsawo, wanda hakan ya haifar da fargaba hauhawar farashin kayayyaki a duniya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To kada ayi nisa, nan gaba kadan Zara za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar hotannin namu da sa'insa da ake tsakanin gwamnatocin Najeriya da na Jamhuriyar Nijar dangane da jawabin da shugaban gwamnatin mulkin soji na Jamhuriyar Nijar Janar Abdulrahman Chani yayi, inda ya zargi Najeriya da hada baki da Faransa tana yi wa Nijar zagon ƙasa bayan mai da martanin da gwamnatin Najeriya ta yi tun farko. Ministan tsaron ƙasar Badaru Abubakar ya sake bayani cewa wannan zargin ba shi da tushe balle makama.
Hakikanin gaskiya ba mu san ba da yadda ya sami jawabansa. Balle kan wannan abubuwa ba haka suke ba. Ni na tabbatar da cewa da ni aka je Faransa kuma an tattauna sosai akan abubuwa daban-daban, amma babu inda aka yi magana a zo a kawo wani sansani na Faransawa a Najeriya. Babu ma inda aka yi magana sojan Faransa ya zo Najeriya ya yi wani abu na taimakon sojoji. Babu shi. Wannan maganganu ba mu san da suka fito ba. Kuma mutanen yankin nan duk da aka farfada suna nan, sai a tambaye su mana a ce akwai wayannan sansanoni a wurin ko ko babu.
Amma dai wayannan zarge-zarge da shugaban ƙasar Nijar ya yi suna da nauyin gaske, domin ya nuna hatta da bututun mai da ke ɗauka mai daga ƙasarsa zuwa ƙasashen duniya an haɗa baki da Najeriya ko jami'an Najeriya an yi masu ta'adi. Kuma ana zargin cewa kamar an ba shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kuɗi ko shugaban Faransa ya bada domin Najeriya ta bada haɗin kai a cutar da Nijar. Da kuma irin wannan bayanai dai, ko da ke Najeriya ta fito fili ta yi tir da Allah wajen da wannan bayanan, Najeriya dai ta riƙe wuta cewar ita ƴar uwa ce ga Nijar. Shin wannan zai hana Najeriya ta ɗauki mataki akan wannan ƙazafi da take cewa shugaban Nijar ya yi mata, ko kuwa me kuke tunani?
Kamar yadda muka ce abu yana wajen shi shugaban ƙasar Nijar tun da mun ƙaryata sai ya fito da shaida da hujja. Kuma kamar yadda aka faɗa, mu mun ɗauki kanmu ƴan uwa, kuma ba girmanmu ba ne a zo ana ta cece ku ce wanda zai ɓata dangantakar jama'armu.
To ganin waɗannan maganganun sun bazu cikin duniya, kuma nauyinsu ya yi yawan gaske, kuma ku kuna neman ku ce a kawo shaidu domin duniya ta yadda ko abubuwan da ake faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne. Shin kafin a kai ga wannan matsayin, akwai wani abu a zahiri da Najeriya za ta iya kwatantawa ta nuna cewa ita mai ƙaunar Nijar ce duk da lalurori ko matsalolin da aka samu da ECOWAS ba a taɓa neman a ce a rabu ba tabbas akan mu'amala da zamantakewa?
Yanda ka sani dai shi mai girma shugaban ƙasar Najeriya shi ya fara cewa ma a ƙara wata shida kan su Nijar domin su ƙara tunani na yanda za a yi tafiya ɗaya. Kuma ana nan tare. Bayan wannan in za ka tuna hafsa hafsoshinmu na sojoji Christopher Musa ya je har Nijar, sun zauna da hafsa hafsoshin Nijar a kan yanda za a ci gaba da tattaunawa domin a ga mutuncin juna, domin kuma mu haɗu tare a ci gaba da wannan yaƙi da ake da ƴan Boko Haram da kuma su bandit. To idan da wata miya a ƙasa ya za a yi mu je muna neman a zo a yi tafiya tare.
Ana ganin kamar cikin shugabannin ƙasashen nan guda hudu da suka bijirewa ECOWAS, ana ganin shugaban mulkin sojin Nijar kamar ya fi tsanani, kamar ya fi ƙyamatar a ce za a yi wani maslaha da sulhu. Akwai wani dalili da kuke ganin ya fi yake da wannan turjiya da tsatsauran ra'ayi akan yin mu'amala da Najeriya?
Mun ba za mu iya sani ba, amma dai abinda muka tabbatar da cewa masu kai masa shawara da labarai ba shawara kwarai da labaran kwarai suke kaiwa ba. Kuma ina tabbatar ma da cewa a matsayina na ministan tsaro waɗannan abubuwan ba haka suke ba, ba ai da ni ba, kuma ban san ana yi ba kuma babu su.
Babban ministan tsaro a gwamnatin tarayyar Najeriya kenan Alhaji Badar Abubakar a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Yanzu ‘yan ƙasar Najeriya da ma Nijar sun sa ido su ga hujjoji da ƙwararren dalilai da shugaban gwamnatin mulkin sojin ƙasar Jeneral Abdulrahman Tchiani zai gabatar da za a dogara da su domin amincewa da zarge-zarge da ya yi wa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da kuma gwamnatin Najeriya. Umar Faruk Musa, muna Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Malam Umar, ga zara da ci gaban labaran duniya.
Wata tawaga da ke sa ido kan matsalar abinci a duniya ta fitar da wani sabon rahoto a wannan makon, inda ta yi gargaɗin cewa za a fuskanci matsananciyar yunwa a arewacin Gaza a ƙarƙashin abin da ta kira hana shiga da kayan agaji da Isra'ila take yi, inda Amurka ta buƙaci ta janye rahoton kamar yadda jami'an Amurkan suka shaida kamfanin dillancin labaran Associated Press. Ayyana yunwa zai zama babban kalubale ga Isra'ila, wacce ta dage cewa yakin da ta shafe watanni 15 tana yi a Gaza yana nufin yakar kungiyar Hamas ne, ba wai kan fararen hula ba. Jami'an agaji da na kare haƙƙin bil'adama sun bayyana fargaba katsalandar ɗin siyasa Amurka a tsarin sa ido kan yunwa a duniya. Ƙwararru kan harkokin sufurin jiragen sama sun faɗa a jiya Alhamis cewa mai yiwuwa wutar tsaron saman Rasha ce ta haddasa hatsarin jirgin saman Azerbaijan, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 38 tare da raunata wasu da dama. Jirgin samfurin Embraer 190 ya tashi daga Baku, babban birnin Azerbaijan, zuwa Grozny da ke yankin Chechnya a kudancin Rasha a ranar Larabar da ta gabata. An sauya akalar shi saboda wasu dalilai da har yanzu ba a bayyana su ba. Jirgin ya yi saukar gaggawa a wani wuri da ke da tazarar kilomita 3 daga birnin Aktu na Kazakhstan. Kasar Azerbaijan ta yi alhinin mutanen da hatsarin ya rutsa da su ɗauke da tutoci a ƙasar a ranar jiya Alhamis, yayin da aka fara binciken hatsarin a hukumance. Wasu masana sun yi zargin cewa wutar da take fita daga tsaron sararin samaniyar Rasha ne ya haddasa hatsarin. A baya dai jiragen yakin Ukraine sun kai hari a Grozny, babban birnin lardin Chechnya na Rasha. Wani jami'i a Chechnya ya ce an dakile wani hari da jiragen yaki mara matuki suka kai a ranar Laraba.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zara Aminu Fage ta karanto. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayanai na nuni da cewa kafafen watsa labarai na jamhuriyar Nijar na ci gaba da yayata zargin da shugaban gwamnatin mulkin sojin ƙasar Janar Abdulrahman Tchiani ya yi cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya haɗa baki da ƙasar Faransa domin yi wa jamhuriyar Nijar zagon ƙasa. A hirarsa da muryar Amurka, mai sharhi kan lamura Profesa Bube na Maiwa na Jami'ar Diop ta ƙasar Senegal ya bayyana abin da ya sa dangantaka take nema ta yi tsami tsakanin ƙasashen da kuma hanyar samun maslaha.
Ina ganin cewa da rashi ne ya ɓaci dangane da irin rawar da yau Najeriya take takawa zuwa ga jamhuriyar Nijar. Ba mu yi tsammanin haka ba.
Kace ana ci gaba da yayata wannan batu a kafofin labaran jamhuriyar Nijar. Menene ake yayatawa game da wannan?
Irin magana da shi Janar Abdulrahman Tchiani ya yi, idan ce ake ta maizowa yanzu, tunda ni ɗazu-ɗazu nan ma na saurare ta da harshen Turancin Faransanci, aka maisuwa ta saboda akwai mutane ƙan Nijar wanda ba su saurare ta ba can farko, to yanzu sai a maiso musu ita su saurara su ji irin maganganun da shi Abdulrahman Tchiani yake yi. Kuma wannan ba wai zancen Abdulrahman Tchiani ba ne, ba zancen Janar Abdulrahman Tchiani ba ne, zancen waɗanda ya zama ɗan Nijar ne masu tsayawa su sa hankali bisa ga irin yadda ƙasar Faransa take taka rawa kuma yadda irin Najeriya take yi.
To kana ganin babu wata hanyar diplomasiya da za a iya samun fahimtar juna tsakanin ƙasashen biyu, duk da yake suna ƙarƙashin tsarin mulki daban-daban, wannan tana ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya, wannan tana ƙarƙashin mulkin soja?
Duk abin da yake faruwa yau na gurbace zamantakaiya tsakanin Niger da Najeriya ba dan jiya ne yake fita ba. Daga Najeriya yake fitowa. Daga Najeriya nake fita. Ta gurbatar da zamantakaiya tsakanin Niger da Najeriya.
Eh wato ya kake ganin matakan da gwamnatin mulkin soji ta jamhuriyar Niger din nan take dauka kamar dangantaka ita kasar da sauran kasashe, kana ganin yadda ake tafiyan zai haifar ma kasar da mai ido tasirin matakan da yake dauka ga ci gaban kasar jamhuriyar Niger ga kuma al'ummar kasar?
Wannan mu kuma mu ne kan Niger ta shafa kullu hunta ko ko mu ne kan Sahel tunda ba Niger kada yake ba. Akwai kasar Burkina Faso, akwai kasar Mali, muna tare. Mu ne ta shafa wannan. Da wa za mu je mu kulla kulda dan samu mu cewa da rayuwarmu da ribarmu? Wannan mu ne ta shafa. Ba ta kai ba mu zo muna wani cewa gashi-gashi. Kowa cikin duniyar nan, duk wacce kasa cikin duniyar nan, tana tsammanin in ta kulla kulda za ta samu wata riba ne a ciki. Babu tabba a ciki. Su duk wanda duk sauran kasashen ba wanda ke yau su da tsara riba wai a mun sauya dole mu sauya shekara fiye da 60 na wani abu. Muna tare da wata kasa ba mu je ko ina ba. Muna so mu sauya sai a ce muna ban ma da yancin sauya sai dai mu zama tare da wannan masu bin guda mu ko da lokaci a bashiya yiwa.
To bisa ga abin da kake ji kake kuma ganin ya kake jin ra'ayoyin 'yan Niger game da matakan da gwamnatin mulkin sojan take dauka dangane da waɗannan lamura?
To sai dai 'yan demokrasiya waɗanda dama su ta demokrasiya suke so su zo su muhimma mutane irin abin da suka yi a ƙarƙashin demokrasiya wato sata da menene duka irin wannan aikin asha da muka sani ƙarƙashin demokrasiyan nan sai dai su ne suke bar wata murya can daban. Amma ba wani ɗan Niger wanda ni nake saurare, ina sauraren su ko da zunna mun yi wannan hirar da waɗansu mutane, babu wanda kama yake cewa a wannan abin bai daidai ba. Sai waɗansu a cikin ikon wa'anda su tura suke so su bayyano mana, wa'anda suka gane baki da su suna mulguna mana, su ne ke irin wannan maganganun. Amma sauran ƙasashen Niger ba ruwansu, kawai na taifa.
Ya wato bari in ƙara tambayarka, yaya kake gani za a iya samun maslaha? Yana yiwuwa a ɗinke wannan rashin jituwa a samu daidaito tsakanin ƙasashen musamman tsakanin jamhuriyar Niger da Najeriya?
Tsakanin jamhuriyar Niger da Najeriya a wajen yanayin al'umma ba matsala, al'umma na cewa. Amma tsakanin ma'aikanta akwai matsala.
Profesa Bobe na Maiwa na Jami'ar Diouf a ƙasar Senegal, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Alamu dai har yanzu maganar kudurin dokar harajin da shugaba Tinubu ya tura majalisar kasa akwai sauran darga.
A jefa ƙuri'a a sadari mu san wani sanata ne na wani mazaɓa ya yanke goyi bayan wannan kuduri wanne ne bai goya ba.
Iya daidai gurgudu, za mu yi abin da ya dace wa arewa, za mu yi kuma abin da ya dace wa ƙasa.
Sai dai kuma fadar shugaban ƙasar ta daddage cewa abubuwan da ake cewa suna cikin wannan kudurin doka fa kama-kama ne da kuma hayagaga.
Ba duka joyin arewa ne zasu amfana wannan haka ne, amma kuma akwai joyin arewa da dama da zasu amfana. Kuma hasashen da ake ta yi wa cewa Lagos za ta fi karuwa, duk wasu masana suke magana sun tabbatar ba haka bane.
Sabbin gwamnoni a arewacin Najeriya kuwa nuni suke akan irin nasarar da aka fara samu akan tsaro da kuma abin da ya kamata a tattaga.
Ba dole bane a yi abin da muke so a yi, amma ya zama dole mu kuma mu faɗi in ba a ji shi ba yau Laraba a sami za a gan shi.
Ina tabbatar maka cewa ana samun gagarumin nasara akan matsalolin tsaro da ke addaba al'ummar jihar Zamfara.
Waɗannan fa so mun taumaka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, bar kamar wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da masu haro ke cewa yana ci gaba da samun shiga. Shiri na 201 cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin mahukunta sun taimaka wa talakan da ake ganin an yi wa ragaraga. Me yiwa ragaragar kuma amma ta ragargazar kudurin dokar harajin da Tinubu ya tura wa majalisa ta sa sanata Ahmad Ali Wada da dagewa kan yadda ƴan majalisar Arewa suka riga suka ja daga.
Wannan kuduri ce wanda zamu duba ta layi da layi daidai gurgudu mu dai a matsayin mu na sanatocin Arewa muna nan muna kokarin hada kanmu mu yi magana da murya daya mu duba wannan document ba wai don ko mutane sun ce a ba ke wani na maganan ba ta da kyau ma gaba ɗaya bai san ma me yake wurin ba muna kokari ƴan Arewa da Allah a samu kwanciyar hankali ni je senato wada da Ahmed Aliyu babu wata dangantaka da za ta sani cikin hankali na da fahimta ta da yarda na ayi wani abu da ni da zan yarda da zai cutar da Arewa to da Allah mutanen mu su samu kwanciyar hankali iya daidai gurgudu zamu yi abin da ya dace wa Arewa zamu yi kuma abin da ya dace wa ƙasa.
Senator Wadada, baka ganin akwai laifin gwamnati a kawo muku wannan kudirin ba tare da wayar da kan al'umman Najeriya akai ba?
Eh, lalacewan mu ne duk ya kawo haka, ma wannan ai reni ne. Yanzu misali suwa suka fara cewa ba su yadda ba gwamnati bane, yanzu ya dace gwamnati na tarayya ta yi yunkuri kan irin wannan abu ba tare da sun yi wani dan mu'amala an yi consultation da gwamnati ba? Wai me ke damun gwamnati ne? Me ya faru abubuwa suka tabarbare bayan yanzu ne ya kamata a samu inganci fiye da da?
Shi kuwa mai sharhi a kafa mai labarin nan Malam Awwal Yakub baban yara cewa yake ya zama dole ne kawai ƴan ƙasa su san matsayin wakilansu akan kudurin dokar Tinubun babu wata maganar zaman katanga.
Zahiri haka ne gwamnoni suna fada da wannan kundi ne saboda kai tsaye zai rage musu nauyin ajihu, kuma al'umman kasa suna da fushi cewa nauyin ajihun gwamnoni baya tasiri a walwalansu da al'amuran tafiyar da gwamnatin jihohi, wato gwamnatocin jihohi suna yin gaban kansu ne da asusun. To amma abin luran anan shine gwamna yana da lokaci zai tafi, ita kuwa wannan doka an muka batta to ta fi tabbata kenan har abada Muhaji Kature. Dan haka nan ya tabbata cewa dole ne gwamnatin tarayya ta ba al'umman kasa daman da tsarin mulki sashi na 14 ga ƙasar sashi na biyu ba ya basu na cewa al'amuran mulkin su dole a rika tuntuban su kuma ana yi da su. Saboda haka bangaren zartarwa da ya kawo wannan kuduri dole ne ya janye shi ya buga kundin nan a zagaya da shi jihohi sako lungu jama'a su takara na wannan kundi a dawo da shi. Dan haka nan muke ganin cewa ya kamata kamar yadda aka jefa ƙura'a na zaben shugaban majalisar dattijai a buɗe kowa ya san sanatan shi wa ya zaba, to shi ma wannan haka muke so a yi ba mu yadda a yi shi abu daga ba a jefa ƙura'a a sarari mu san wano sanata ne na wace jiha na wani mazaba yayyenge goyi bayan wannan kuduri wanne ne bai goya ba.
Sai dai kuma ɗaya daga cikin masu taimaka shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu Alhaji Abdul Aziz ya ce da yawan abubuwan da ake faɗi a kudurin dokar harajin Tinubun fa wasu ne kawai suka kakkaga.
Mutane ba su ma fahimci dokar ba, ai ba mu da kamfanoni ta ina za mu samu haraji ba, haka aka ce ba. Kuma a sani fa akwai haraji zuka da yawa, shi wannan haraji ɗaya ne fa ake ta hayaniyar nan akan shi. Kuma abin da aka ce shine maimakon yanzu yanda ake amfani da helikwatocin kamfanoni su Lagos, saboda a nan kamfanonin suke ba da wannan harajin na VAT sai suke ɗaukan kaso mafi tsoka na wannan haraji. To amma yanzu sai aka ce a canza tsarin ya zama na cewa ana duba inda aka ciniki. Yanzu misali a duk jihohinmu na Arewa ai ana gine-gine simintin da suke siya kadai ba karamin kuɗi ba ne, kuma ka sani duk simintin nan akwai wannan haraji a kan shi. Duka ba za ta amfana da komai ba, Lagos ce za ta fi amfana da wannan haraji, shi yasa aka ce a canza tsarin. Kuma wannan abun masana da dama sun fito sun yi maganar akan cewa wannan abun ba zai zalunci Arewa ba, hasali ma jihohinmu da dama za su amfana. Ba duka jihohin Arewa ne za su amfana wannan haka ne, amma kuma akwai jihohin Arewa da dama da za su amfana. Kuma hasashen da ake ta yi wa cewa Lagos za ta fi karuwa shi ma an tabbatar, duk wasu masana da suka yi magana sun tabbatar ba haka bane.
Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Sokotawa Alhaji Attahiru Bafarawa na kungiyar tauraron Arewa cewa yake abin da ke gaban Arewa fa aiki ne marga-marga.
Ni ban je jami'a ba, ni karanto political science kafin zama dan siyasa. Ina da shekara 22 ni shiga siyasa, ni zama mataimakin chairman na local government. Zabe ni tsaya ni campaign an ka zabe ni ba karshen party blocking 1976. So kun gani na tashi cikin tsahi, suna koya mai ina koyo. Nan zo na zama gwamnati har ni tsaya takarar shugaban kasa daga council da kuma na local government. Ashe kun ga ni ma nan dai na malami nake. Sai naga in har nayi shiru naga Ubangiji damar da ya bani ban yi amfani da ita ba, na circe ku na circe bayata. Ba dole bane ayi abin da muke so ayi, amma ya zama dole mu kuma mu fadi in ba a ji shi ba yau larba a kamar za a gan shi. Ana maganar Sardauna. Sardauna bai samu nasara cin nasara ta yi ba, ana tunawa da shi yau. Sai da dauki arewa kowa da kowa nashi ne, musulmi kirza duk ɗayan shi ne. Yau gashi muna kaddamar da wannan kungiyar da za mu hada kanmu ne. In mun hada kanmu tafi karfin kotu jam'iyya, duk wanda ke son ya zama shugaban kasa sai mun ba shi condition.
Game da maganar matsalar tsaro a arewa kuwa, tsohon gwamnan jihar Zamfarawa kuma karamin ministan tsaro a Nigeria Alhaji Muhammad Bello Matola ne ke cewa yanzu dai gwamnati ta riga ta yi wa ƴan bindiga lagalaga.
To kamar da ka sani, alhamdulillah na yi gwamnan jihar Zamfara, inda kuma ina gama wannan gwamnan na Zamfara na samu minista na tsaro. Kaga ina da experience na matsalolin da ke faruwa a jihar Zamfara, kuma sai ni je inda su kuma waɗanda ke iya hidimantawa akan matsalar tsaron, wato sojoji kenan. Ina tabbatar maka cewa ana samun gagarumin nasara akan matsalolin tsaro da ke addaba al'ummar jihar Zamfara. Yanzu haka wannan zuwan da ni mutane da dama sun ta roƙon cewa kamata tun daga huntuwa a sa sojoji har su fito, wanda mun riga mu yi wannan. Sannan kuma akwai mutanen na huce suka same ni a office suka roƙi cewa na huce ba ta zamnuwa tana batun tawace, wanda daga can ni ba da umarnin cewa a ɗauki jami'an tsaro a kai na huce, wanda kuma an yi. Don haka muna taka rawa sosai ga matsalar tsaron Najeriya gabaki ɗaya, kuma za a ci gaba da samu. Kuma wannan zuwan da ni ma zan, kamar da ni alkawali, zan dibi wasu wajeje inda za mu kai jami'an tsaro ganin cewa an tabbatar da al'umma za su samu zaman lafiya.
Tutun da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya, kamar yadda mukan yi musu ƙididdiga. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 882 ne su yi sallamar sakin kujerun da su ne dama suke ta faman yanga. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman da Nasiru Adamu Elikaya na babban birnin tare Abuja da Abdulrazak Bello Kauren jihar Zamfara, sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan taimakawa masu sauraron mu su farga. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar da nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To a gaida na Ikara, yanzu kuma sai nasiha Juma'a.
Assalamu alaikum, sunana Halliru Abdullahi Maraya, mazaunin Kaduna, Najeriya. Nasihata a wannan juma'a ga dukkan ƴan uwa shine mu rungumi aqidar taimakon juna a game da halin rayuwa da ake ciki yanzu, wato tsadar rayuwa. Sannan mu tuna cewa wannan taimako in za mu yi shi kada mu lura da kowane irin bambanci da ke tsakanin mu da wanda za mu taimaka, ko addinin mu daya, ko ƙasar mu daya, ko sanmu ba ɗaya ba, ko garin mu ɗaya, ko garin mu ba ɗaya ba, ko ƙabilan mu ɗaya, ko ƙabilan mu ba ɗaya ba. In dai mutum mutum ne, muna da halin mu taimake shi, mu taimake shi. Idan muka taimaki bayin Allah, babu shakka Allah zai taimake mu. Qur'ani yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya ku mu'minai, idan kuka taimaki addinin Allah da bayin Allah, to Allah zai taimake ku, kuma zai tabbatar da digadigan ku. Allah ya zauna da mu lafiya, Allah ya sa mu cika da imani.
To madalla, shirin namu kenan a yau, amma kafin mu yi sallama ga zara da tishi muhimman kanin labarai.
Kungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab ta ce an kashe ɗaya daga cikin manyan kwamandojinta, Muhammad Mire, a wani hari da jiragen yaƙi marasa matuƙa suka kai a kusa da Kunyo a kusa da Kunyo Baro a yankin Lowa Shebel na Somalia. Al-Shabab dai bata bayyana lokacin da aka kai harin ba, amma ta dora alhakinsa akan Amurka. Rundunar sojin Amurka a nahiyar Afrika a yammacin jiya Alhamis ta tabbatar da cewa ta kai wani hari ta sama kan Al-Shabab, inda ta kashe yan ta'adda biyu a wani wuri mai nisan kilomita 10 kudu maso yammacin Kunyo Baro. Sanarwar ta Africom bata bayyana sunayen mayakan da aka kai wa harin ba, amma ta ce harin bai shafi wani farar hula ba.
A gaishe ki masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, kamar da Niger karfe 3 agogon Ghana, abokan aikin mu su shigo da wani sabon shirin. Ga mai sauraro da ya tashi a makare, za a iya jin shirin baki ɗansa a lokacin da muka saba fitowa da hantsi, ko kuma ta shafinmu na intanet a voahausa.com. Za a kuma iya yin tsokaci a shafukanmu na sada zumunta Facebook da X. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar shirin da suka haɗa da Zara Fage da ta karanto labarai, da Fiona Nandudu da ta haɗa shirin da bada umarni alheri, ki muku fata alheri, ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.